Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tong to mai ba. Ku jama ha tambaya ni ke da. Ku jama ha tambaya ni ke da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Dr. Rebecca Samuel Daly, wadda ta sami lambar karramawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya a bada domin ayyukan jin ƙai, na nemi sanin ƙalubale da cibiyar ke fuskanta a gudanar da ayyukanta, sai ta bayyana cewa
ina da ofisoshi har office na akwai a Minewawu camp a Cameroon, wanda muna je ma gwamraye da marayu muna koya musu a can a Minewawu camp. Ko da suke kwana nan, ita shugaba wanda tana koyarwa ta samu ɗan hatsari har aka yanka kafanta, amma muna fata za ta koma ta ci gaba da aiki. Dama headquarter namu a Michigan ne, to da Boko Haram sun je suka vandalizing office ɗin. Sai muka yi gudun hijira, ni ma da kaina ma da kerna tira, to duka shine muka kaura. Yanzu headquarter namu yanzu zai zo na Jos. Muna propose za mu yi gine-gine na trauma healing center da sauransu da kuma headquarter namu. Amma na Jos ɗin dama na taba zona Jos, so akwai gidaje wanda gida face me access you. Da ina yin Kampala, ina yin Kwainawa, shine na ɗan aje a ciki. So yanzu muna aiki a cikin gidan ne temporary. Dalilin bar mu Adamawa saboda hargizin ne, amma yanzu muna so mu koma ma gaba daya a Jos. Muna da partnership da UNHCR. Muna Adamawa, muna Borno, da kuma mu kungiyar da muna haɗa kai da su nan ma, duka muna da ofisoshi a wurin. Da waɗansu individual philanthropists wanda sun ga aikin mu suna taimaka mana, muna ba da scholarship ma duka.
To misali, idan mutane suna da bukata kuma suna so su tuntube ku, ina ne za su same ku? Kana kuma banda mabukata, waɗanda ma suke son su ba da gudunmuwa domin ganin ci gaban wannan fafatika da kuke yi, ya ne za su tuntube ku?
Muna da website www.sapi.org. Sannan tunda ke malama duniya a safin haminki, ai zaki in sun baki ma zaki bamu.
Kin samu nasarori, wannan cibiya taki ta zayyana nasarori da dama da aka samu. Babu shakka, duk da yake ana samun tallafi nan da can, ba za ku rasa fuskantar kalubale ba. Waɗannan kalubale za ki iya cewa kuna fuskanta na gudanar da ayyukan ku?
Kalubalen musamman har lokacin da muna raba kaya, domin mun sha raba kaya a wurare daban-daban ya fi daga 2014 zuwa yanzu. Mun raba kayayyaki ya fi billion biyu na naira, kayan abinci ne, kayan mene-mene. To wani lokaci an wanda mu raba kayan sai ana kishi, har wani lokaci ma ana hana mana wuri mu je mu raba kaya a wurin. Wani lokaci kuma sai su aika mana ƴan iska, wani lokaci sai su shiga su yi kwashe ko kuma su taburmai su bokati su ɓatar mana da wuri. Shine kalubale na farko, mutane saban bakin ciki. Muna aiki amma suna gani kamar aikin da muna yi don muna samun abu a ciki ne, sai su yi domin su ɓatar. Na biyu kuma, mutanen da muna taimaka musu ɗin, ko masu gudun hijira ko gwamrayen ma, sai su yi gunaguni. Ai, ana cin kuɗi a kansu, ana cin kuɗi a kansu. Abinda kaɗan-kaɗan ana ba su. Akwai lokacin da na raba buhu ɗaya-ɗaya da su kwalban mai da su mene-mene, amma har yanzu matan sun ce ha, ai waɗansu matan, ai kafin kun gani sun ba mu har buhu ɗaya na masara, ai nasu miliyan-miliyan ne, ba ki gan su yadda suna kumbura ba. So akwai kalubala, wani lokaci ma sai ka gani kamar kai ka bar wannan aiki ne amma kana yi saboda Allah sanan kuma saboda abinda ya iza ka kai na taimake mutane kuma ba duka mutane ne suna gunaguni haka ba kalubala kuma wanda ya fi karshe shine akwai mutane da yawa su an saba muna bayarwa to wani lokaci kuma kudin bamu da shi wanda zamu ci gaba da bada agaji ba kamar yanzu wannan shekara 2017 nan ban taba bada agaji na abinci ba amma na saba tun daga 2013 ina bada kayan abinci da meme kusan kowane wata to amma bana nan masu taimake mu kuma waɗansu sun tafi Sudan domin ana ce Boko Haram din yayi dan sauki kuma mun gode Allah yayi sauki amma har yanzu akwai waɗansu suna mutuwa da yunwa kuma muna gansu suna fama amma bamu da abinda zamu basu ba kuma partnership muna da shi yanzu a UNHCR ba ma raba abinci ba muna raba waɗansu kayan za ta ba ma bokati da bargo da mema mutum amma kana gani yunwa yana fili ba zai iya dama wannan abu kuma ya ci ba shine kalubala na rashin kuɗi na kuma waɗansu abubuwan da muna fuskanta
yawato daga ƙarshe kina ɗaya daga cikin masu ayyukan jin ƙai da suka samu lambar yabon nan mai kwarjini ta Majalisar Ɗinkin Duniya menene ya fi birge wannan cibiya a jerin ayyukan nan da kike gudanarwa da yasa kika fice bana har kika samu wannan lambar yabo bisa ga bayanin nasu
ni kadai ne ma na samu lambar yabo din bana ni ma ya bani mamaki amma babban abinda suka bani lambar yabo nan domin akwai mata da yara da kuma mutane wanda suna fito a hannun Boko Haram waɗansu sojoji yana kwanto su waɗansu kuma su da kansu suna neman hanya su fito su yi ta tafiya kwana da kwanaki su yi ta fama so irin waɗannan mutane idan mun ji labari suna nan suna cikin mawuyancin lokaci waɗansu suna fita abin kyama ba riga sa'annan sai ana gudunsu har ma akwai waɗansu wanda mazajensu ma su ci su sun ce mu yaushe za mu kara aura wanda ta zauna kuma a hannun Boko Haram waɗansu iyaye ma suna kin yara suna tsoro to irin waɗannan mutane ne domin kin sani an karfafa matan Chibok yan matan Chibok 270 da wani abu amma a cikin list namu wanda dai sun shiga hannu 300 waɗannan waɗanda sun fito ba Chibok girl bane wanda suka fito daga hannun Boko Haram mu sai mu zo mu dauke su suna da ciki daga wurin Boko Haram mu ba za mu ci ba sai mu dauke ta mu dauke su mu bi mu kai su asibiti mu ba da kaya wani in ba mu da kaya za mu yi roko wajen waɗansu sai su ba mu sa'annan kuma zama a cikin yanayi akwai wahala sai mu yi musu trauma healing idan mun lallabe su haka sai mu bi mu mu ba an dai haihu ne mu jira tukuna su haihu idan sun haihu sai mu yi jego sai mu kai su makaranta makarantar koyar sana'a sa'annan waɗanda mun iyaye sun ci su muna biya mu tare da su idan an kashe mazaje muna gina musu gida waɗansu mai anguwa muna je wurinsu sa'annan yi musu magana za mu gina gida nan domin matayen nan sun tashi daga cikin wahala mutane kuma suna kyamansu muna je muna karfafa mutane
to Allah ba da nasara da kuma fatar masu hali baiwa za su ba da gudunmuwa domin sake tsugunar da dukkan waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya da kuma ƙasashe da ke makwabta Nan kuma za mu sallama da Dr. Rebecca Dali, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.